إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 12 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 13 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Ina gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara ta 1443 inda muka kwana cikin suratul baqara ayata 172 ajirin gwanin tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na 14 yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta 173 inda Allah madaukaki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتلون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
الله مدوككي بأن يشيل أنت ومؤمني شين نداءة الرحمن لأهل الإيمان. Allah ya shelantawa mu'minai cin halaliya daga cikin ababen da ya samar musu da shi a doron ƙasa, kuma yayi umarni da su zama masu godiya a gare ta, godiya na ni'imar da yayi musu don su samu rabauta duniya da lahira. In har shi kaɗai suke bautatawa ba za su yi haka ba. Kan ya ce halal, to yanzu kuma zai yi bayani a kan ababen da kuma Allah ya haramta. Kan ya halatta, nan kuma zai haramta. Allah maɗaukaki ya ce innama harrama alaikumul maitata, sai ya zo da innama adatun min adatil hasr, wato ka sani cewa a matsayinka na musulmi mumini abinda Allah ya haramta a gare ku almaitata shine na farko. Allah ya haramta mushe, duk wani abin da yake mushe ne Allah ya haramta shi. Waddama, haka jini, Allah ya haramta wa mutum musulmi ya sha jini ko ya dafa jini ya maida shi kaman hanta ya ci, ko kuma ya dafa jini ya tafasa sa'an nan ya sayarwa mutane da sunan hanta, shi ma haramun ne. Walahmal khinzir, haka naman alade, haramun ne mutum musulmi ya ci, haka ma fatarsa haramun ne. Wama uhilla bihi li ghairillah, haka kuma duk wata dabba da aka yanka ta ga wani Allah, sa aka yanka domin wani Allah, boka ya ce a yanka ta, ai sa halal ne ko? To wannan umarnin da boka ya bada ya sa wannan satta zama haramun. Haka rago, cin rago halal ne, sai boka ya ce a yanka rago, saboda aljani ya ce a yanka rago, shi ma ya zama ne haramun. Akuya, kaga asalinta halal ne, amma saboda boka ne ya ce a yanka ta, ta zama haramun. Idan mutum ya ci, ya ci haram. Haka raƙuni, haka kaza, haka kunkuru, saboda akwai wa'anda boka yake sa su su yanka kunkuru don a yi mai tsafi da shi da cinaman kunkuru, to shi ma haka haramun ne, an yanka shi domin wani Allah. Sai ya ce kamar turra gaira bazin, duk wanda ya shiga cikin halin ƙaƙanikayi, babu abinci, ba abin sha, sai wannan mushen da aka haramta masa cinta, gaira bazin, ba tare da ya wuce gona da iri ba, wala adin, kuma ba tare da yin ta'addanci a wajen cin wannan mushen ba, ala isma alaihi, to irin wannan an daga masa laifi da Allah zai rubuta masa, ba za a rubuta masa ba. Inna Allah, lallai Allah ghafurun rahimun, mai yawan gafara ne mai jin ƙai. Wannan ayat tana kunshe da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa a wajen malaman fiqh, kamar haka. Na farko dai, Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin mushe, ko ya ce innama harrama alaikumul maitata, Allah ya haramta muku cin mushe. To mushen hawa-hawa ne, akwai dabbar da matat hatfu nafsiha, ta mutu ne karan kanta, ita wannan ita ma haramun ne a ci ne namanta. Kuma haramun ne kamar masu yin fasa, masu sa tarko don kama manya-manyan kifi, baya halatta ka dauki mushe na kaza ka shi a cikin ruwa saboda kana so ka kama babban kifi. Amin ji wannan karatu? Amma idan ka yanka naman kaza ko ka yanka kaza ka dauki kudin ka wannan bani saboda asali halal ne. Za ka yi farauta ne kuma farauta halal ne amma ba a farautan halal da abin da yake haram. Amin ji wannan? Allah ce uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu. An halatta muku abin farautan teku da abincin sa. Wato kifi musulman nama ne. Saboda hadisi ya inganta a cikin Musnad na Imam Ahmad, haka Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta Malik, haka Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Ibn Majah. Hadisi ingantacce da Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa tambaya akan teku. Sahabbai suna tambaya ne, sun ce ya ma'aikin Allah, mu muna hawa teku matafiya ne, muna ibar ruwa tare da mu, kuma kowa ya san ruwan teku mai gishiri ne. Idan muka ce za mu sha ruwan da muke sha, in lokacin alwala ya zo ba za mu samu daman da za mu iya yin alwala da ruwan ba, saboda ruwan ya ƙare ruwan da muke sha. In muka yi alwala da shi ruwan zai ƙare, ba za mu samu daman sha ba. Shin za mu iya yin alwala da ruwan teku? Shi ne tambayar. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahur, shi ruwan teku tsarkakacce ne. Ma'uhu wal hillu maytuhu, duk abin da ya mutu a cikin teku inda ya kifi ne halal ne ka ci shi. Saboda me? Saboda shi musulmin nama ne, baya buƙatar a ce za a yanka shi. In ya mutu za ka ci, yana da rai za ka ci, halal ne. Duk dabbar da ke cikin ruwa ba ta iya rayuwa sai a cikin ruwan, in aka cire ta zuwa wani lokaci zai mutu, to musulmin nama ne. Kaga karafish shi ma musulmin nama ne. An gane karatun? Saboda idan aka cire shi a ruwa zuwa wani lokaci zai ne zai mutu, kaga baya iya rayuwa sai a cikin ruwa. Amma dabbar da ke rayuwa a cikin ruwa amma kuma za ta iya rayuwa a tudu, ita idan ta mutu ba za ta ci ba, dole sai yankakkiya kamar kunkuru. Kaga yana rayuwa a ƙasa kuma yana rayuwa ina? A cikin ruwa. To shi kunkuru kaga kuma ƙwai yake yi, yana ƙwai ne a bakin teku. Idan ya yi ƙwai alal aƙalla zai yi ƙwai guda ɗari, sannan kuma ƙwan da kan shi ke ƙyanƙyashewa. To kaga kunkuru idan ya mutu ba za ka iya ci ba. Saboda ne? Saboda dabba ce wacce take rayuwa a tudu kuma take rayuwa a me? A ruwa. Ita dole sai an yanka ta. Amma kifi da danginta dukkansu suna rayuwa ne a cikin teku, idan aka cire su zuwa wani lokaci za su mutu. Haka shi ma karafish, shi ma haka yana rayuwa ne a cikin ruwa, in aka cire shi zuwa wani lokaci zai mutu. To shi ma yana daga ciki. To daga ciki kuma akwai wani hadisi da Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yadda a gare sa, wanda Imam Shafi'i ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa, haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa, haka Imam Ibn Majah, haka Imam Al-Qurtubi a cikin musnadinsa. Daga Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhilla lana maytatan wa daman as-samaku wal jaradu wal kabidu wat tihalu. Yace uhilla lana maytatan, mu al-ummata an halatta musu matattu biyu, wajamani da jini biyu kaga akan an ce haramun ne ka sha jini ko don kuma an ce an halatta mana jini biyu da mushe biyu can kuma gashi Allah ya ce kada a ci mushe ko to wani irin mushe ne aka halatta mana shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asamaku wal jaradu kifi da fara kifi da fara idan ka samu mataccen fara cikayen ka halal ne sai dai kama ya hana ka ci amma ne a musulunci halal ne wal hasuli ma ya nuna yana da protein sama da nama da kake ci amma shin kalan sannan yana amfani a jikin dan adam shi yasa zaka ga jajayen nan su galibi su ci ni ban taba gani inda ake cin fara ba sai da naje Sudan ina ba ta gani ya hakuri ni ina fadin karan kaina ban taba ganin ana cin fara haka sai da naje Sudan da naje Sudan a cikin jami'an mu jami'atul turkiya al-alamiya akwai fari manya-manya guda ɗaya zai iya kaya tsawon haka daga nan zuwa nan to idan an kunna fitila za ka ga sun zo sun taru to akwai abokanmu ɗan Philippines da ɗan Indonesia da ɗan Malaysia da ɗan Thailand nama sai ka ga sun zo da buhu sun cika su kame sannan su je su haɗa niya su yi niya lafiyayye kuma in ka zo ake ma fadal lokaci to anan ne na ga ana cin fara bayan kuma na dawo Najeriya sai na ga kuma farin ko ina nace a ikon Allah sai na ga ko ina ana amfani da shi almuhim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi an halatta masa cin kifi da kuma fara wal kabid hanta shine jinin kaga hanta ai kaman jini yake ko to shi ma an halatta wa mutum musulmi ya ci waqti hal da huhu kaga shi ma kaman jini yake idan aka hura shi ai yana kumbura idan aka zuba ruwa a ciki in ka zazzabo ruwan zaka ga jini ne ke fitowa a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin wa'annan jinin su ne aka halatta amma wancan jinin da Allah ke magana shine rago a yanka shi a tare jinin ko kuma idan an yanka dabba jinin da ke jiki a ibo shi ma haramun ne a ci dan adam a yanki jinin kaga cin mutum dan adam haramun ne haka kuma jinin sa ma haramun ne wannan kaga ya shiga haramcin matasa samari waɗanda wato mangofata ya musu katutu a kwakwalwa saboda tsabar soyayya sai ka ji ya ce wai za su yi blood covenant tsakaninsa da budurarsa alƙawali na soyayya na jini sai ya yanki jininsa ita ma ta yanki jininta sai a haɗa ya tsotsa jinin ita ma ta tsotsa kaga a nan innama harrama alaikumul baitata wad-dama ko Allah ya haramta cin mushe da kuma jini to kaga wannan wanda suke blood covenant kaga sun yi haramun saboda shan jinin dan adam haramun amma ji wannan karatun ko wanda yayi wannan ya saba wa Allah yayi gaggawa ya tuba saboda idan ya mutu a haka wannan laifin kawai ya cancanci Allah ya jefa shi mutuwa saboda yayi kabira bi kaba'irud dhunub idan an ce kabira laifin da guda ɗaya daga ciki in mutum ya mutu a kanta kawai ya cancanci Allah ya jefa shi mutuwa shi ne in ganin daman Allah ya yafe masa saboda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta wa duk wanda yayi tarayya da shi amma yana gafarta zunubin da bai kai matsayin shirka ba shi ma ga wanda Allah ya ga dama amma shi wannan sai in ya ga dama to kaga baka san wanda ka fada ba to shin mushe haramun ne sai dai abba Allah ya yi dabaibayin cinsa shine mutumin da ya tafi cikin tafiya ba abinci sai ya samu mushi. Misali, gobarar daji ta kashe makwarwa, kaga makwarwan nan ya haramun ne ko? Saboda ne mushe ne, amma asalin makwarwa ai halal ne ko? Amma saboda wuta ce ta kashe ta, baya halatta a ci. Wato duk abin da kaga Allah ya ce kada a yi, akwai sirri a ciki, ni da kai mun gano ko ba mu gano ba mu miƙa wuya. To yanzu bincike ma na zamani ya tabbatar da abin da ke haifar da kansa ko blood cancer ko makamancin haka akwai cin mushi. Kaman wannan kaga wannan yana ƙara nuna maka lallai musulunci shine addinin Allah. Isa Allah ya ce haramun ne ka ci jini. To dan cin mataccen dabba yana daga cikin abin da ke haifar da kansa da cututtuka masu muni wanda suke halaka mutum. Abin shi sa kai tsaye Allah ya ce kada a ci mushi. Wannan kuma ya ce kada a ci mai jini, saboda jini shi ma yana haifar da illa ga jikin mutum, sannan kuma saƙo ne ga mahauta. Saboda wani lokaci mahauta zai siya sa gari na wayewa sai ya canza san ya mutu. To shi dan kada ya yi asara sai ya yanka shi, kuma sai fitowa da mutane yana sayarwa da ne mutane mushe. Kaga su da suka siya naman su ba su yi laifi ba, amma na farko gwamnatin wannan garin suna da laifi. Saboda a ƙa'ida ya kamata a ce gwamnatin wannan garin suna da waɗanda ake ɗaukar su aiki don binciken dabbobin da ake yanka su a mahauta. Amma shi wannan a tabbatar da duk dabba da ba a yanka ta ba a gaban ma'aikatan lafiya da kiwon lafiya ba za a siyar da wannan dabban ba. Wannan shi ne za ka ga a ƙasashen Larabawa duk dabba da aka yanka sai ka ga an sa mata tambari. Wannan tambarin kenan ta halatta a siya. Ba haka ba ba wanda zai zuwa siya in ya zo bai ga wannan tambarin ba. To kaga ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan matakan wajen kulawa da lafiyar mutanen da suke rayuwa ƙarƙashinta. Kai kuma in ba gwamnati, ya kamata kai ma ka zama gwamnatin kanka mai hankali. Ko? A cikin masu sayar da irin wa'annan dabbobin, akwai mutanen da suke kai addini tattare da su suna da tsoron Allah gwargwado. To ka tabbatar ka samu irin wa'annan su za ka siya a wurinsu. Ba su ba ba za ka siya a ko'ina ba. Saboda ne ha'intin ɗan Najeriya yau ya wuce duk yadda kake tsammani. Sai ka ga mutum ya kawo maka mushe da sunan ne da sunan nama, ko kuma saboda son rai da kuma son kai da kuma ƙaƙashewar zuciya sai a tare jini a tafasa shi. Idan aka tafasa shi sai a sa mai gishiri a ƙara tafasa shi, a sa mai kanwa, a sa mai kafannuwa, sai ya koma tamkar hanta. Yanzu idan ka gan shi sai ka zaci ne hanta ne, kaga shi ma wannan laifi ne babba. Duk wanda ke wannan harka ta a matsayinsa na mahauci da ji tsoron Allah ya sani cewa Allah zai tambaye shi, duk mutumin da ka ciyar da shi wannan shi a wurin Allah in ka sani ba bai da laifi, amma duk laifin yana kanka a matsayinka na mahauci, gobe kiyama za ka amsa kwaidi a gaban Allah. Manzo Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin na Aisha da hadisin Bukhari da Muslim yace man nuqisha udhiba, duk mutumin da Allah ya masa kwaidi a kiyama sai ya azabtar da shi. To idan Allah ya kirce kai yana maka kwaidi ka san ba za ka sha ba. Allah ka shirye da mu. Kaga anan yana nuna mana cin wannan abun haramun ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin wato jini. Sai ya ce Allah maɗaukaki ya ce walahmal khinzir, da kuma naman alade. Shi naman alade ga baki ɗayansa ƙazanta ne sa'annan kuma cuka ce. Bincike ya nuna cewa duk mai cin naman alade akwai yiwuwar ya kamu da stroke, sannan kuma akwai yiwuwar kamuwarsa da hawan jini, sa'annan kuma akwai yiwuwar ya samu wato blood cancer, sa'annan kuma akwai yiwuwar ya samu brain cancer, sa'annan kuma akwai amsin basira ce, buɗewar basira Allah na shafe ma. Za ka ga irin masu cin wannan, za ka ga suna siffantuwa da siffar aladar. Amince wannan? Suna siffantuwa da siffa ta wannan aladar. Sannan kuma ga ƙazanta. Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce kada a ci ba, shi ya halicci alade ba? Kuma alade menene za ka ga kitse ne jikinsa. To kitsensa cuta ce a ciki. Kisa ba za ka iya dabara ba ka ce tun da an ce ba a cin aladen a suka nemo kitsensa ka narkar sannan ka yi amfani da shi ba a yi. Don an haramta cinsa, namansa da komai nasa haramun ne a ci. Shi ne sai Allah maɗaukaki ce wa ma uhilla bi ghayrillah. Duk abin da aka yanka shi domin wani Allah, aka gabatar da shi domin wani Allah baya halatta. Duk mutumin da ka je wurinsa a matsayinsa na malami ya ce ma zai maka istikhara, kuma ya maka istikhara a kan abu kaza, sa'annan kuma za a yanka, wannan kasun gumin boka ne. Kuma idan ka yanka, ka yanka wa aljaninsa wannan yankar, saboda haka shi ma baya halatta ka ci wannan dabba. Koda rago ka yanka, koda akuya ka yanka, koda kaza ka yanka, saboda an yanka wa wannan aljanin ne. To shi ma wannan haramun ne Allah ya haramta cinsa, saboda shi duk abinda aka yanka shi ko aka hada miyan da shi baya halatta ka ci. Shi yasa da sahabbai suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya, mukan je kasashen da akwai mushrikai, shin za mu iya afana kulu bi aniyatihim, za mu iya cin abinci a cikin kwanukansu? Manzo Allah ce la ta'kuluha illa in lam tajidu ghayraha, kada ku ci abinci a cikin kwanukansu sai dai in ba ku samu wani kwano ba sai shi. Fagsiluha thumma kulu minha, ku wanke kwanan sannan ku ci abinci a ciki. Kaga ana koya maka tarbiyya, duk da kaje ka nemi me naka da zan tsali. Kaga in ban da yanzu, yawanci shekaru 20-30 da suka wuce wanda suke zuwa America, to fa sai Allah, sai dai Allah ya gafarta musu. Dan yanzu ne musulunci yayi tasiri da ake ajiye halal meat, amma a can sai ka je ka siya naman alade baka sani ba. Shi yasa duk lokacin da za ka yi tafiya ka je irin wannan wuri, to ka tabbatar abin da za ka ci kifi ne kawai, shi ne ka kubuta ka ce a baka kifi ka ci. Amince wannan. Haka kuma masu zuwa China don harkar kasuwanci, kaga a garin China mafi galibi ai suna cin buri, suna cin jemage, suna cin era, sannan suna cin alade babban naman su kenan ma, sannan suna cin karnuka ko ogo suna cin sa. To kaga idan ka je ai suna da karafish kuma suna ci, ko in ka je ka ce a baka karafish musulmin nama, ka je suna da kifi ka ce a baka kifi musulmin nama, amma a hirɗinka ka je ka ci ne nama a garin na China, ko da zaka je ka ci naman me alade da sani ba. Shi kuwa naman alade duk inda yake kana cin shi zaka gane mai kore a jikin shi, naman da ke ciki an kaɗan ne, to in ka ga wannan kaga ka nisanci shi. Saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa man turra ghayra baghi duk wanda ya shiga halin kakanin ayi yana daji ba abincin da zai ci sai ta dafa ta mutu mushi to sai ya dauke ta a matsayin guzuri kada ce ai haramun ne tunda musulunci ya ce haramun ne tun mushe shine zai da mushe bari ya tafi in ya tafi yunwa ya kashe shi Allah zai masa azaba saboda ya kashe kansa da kansa kuma yanzu wannan sakon wannan shine fatawar masruq daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas haka Imam Ahmad ya faɗi wannan maganan haka Sa'id ibn Jubair akan cewa duk lokacin da kana cikin daji ba abinci sai ka tar da mushe kada ka ce ba za ka dauki mushen ba ka dauka ka gasa ka zama ka guzuri kana zuwa inda akwai nama to wannan mushen ya dawo asalinsa shine malaman usulul fiqh suka fita da wata ka'ida anan idza jaa al-amru ba'da an-nahy fa yarji'u ila aslihi in kana halalan fa halalan wa in kana haraman fa haraman wa in kana mubahan fa mubahan kaga asalin mushe menene haram to an halatta maka ne saboda wani hali da ka shiga na rashin abinci abincin na samuwa wannan mushe ya koma ne haramun ya koma mushensa kaga idza jaa al-amru ba'da an-nahy fa yarji'u ila aslihi amma akwai ka'ida da tafi shahara a cikin daliban ilimi ga wasu ma daga cikin malamai cewa idza jaa al-amru ba'da an-nahy fa huwa lil-ibahati sai malamai suka ce wannan ka'idar ghayru tam saboda ka'ida dole ta kasance munzabita sa'annan jami'an wa mani'an to wannan lam takun jami'an wala mani'an saboda idan ka ce yarji'u idza jaa al-amru ba'da an-nahy fa huwa lil-ibahati idan umurni yazo bayan hani to zai koma halal sai mu ce to anan idan ka ce haka kaga wannan ka'idar ta cika ruce ne saboda ai Allah ya ce innama harrama alaykum al-baytata wad-dama to kaga ka ce idan umurni yazo bayan hani zai zama halal to kaga kenan mushe ya zama halal kenan a'a shi halaliyar da aka masa da kaidi da rabai bai aka masa cewa a yanzu da kake halin rashin na cin abinci ko kuma na rashin samun abinci an halatta maka zuwa lokacin da zaka samu asalin abincin da yake halal amma ki wannan saboda ai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukanku saboda Allah yana tausayawa a gare ku to kaga idan mutum ya bar kansa har ya mutu kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin kada ku jefa kawukanku zuwa ga halaka ku tausatawa kanku cikin tausatawan shine ka samu mushe ka dan ci abincin da zai gusan maka da yunwan zuwa lokacin da zaka samu asalin abinci amma kana samun asalin abinci to wannan mushen ya dawo haramun dinsa baya halatta kuma ka ci gaba da ci koda ka gasa shi koda ka yi farfesunsa kwara shi za ka yi haram ne yanzu ka shigo cikin gari ka samu abinci amma ki wannan shine sai Allah madaukaki ya ce ala isma alaihi irin wannan mutumin da ya shiga wannan hali ya ce fa man turra ghayra baghin wala adil ai fi ghairi baghin wala udwanin ba tare da zalunci ba da wuce gona da iri wa huwa mujawazat al-had shine mutum ya wuce gona da iri wala isma alaihi Allah ya ce to a wannan babu laifi akan sa sai Allah ya ce inna Allaha ghafurur rahim lallai Allah yawan gafara ne mai jin kai to gafarar sa gare ka idan babu abinci ka ci wannan mushen kuma ya tausaya maka ne dan kashe kada ka kashe kanka da kanka dan hadisi ya inganta duk mutumin da ya kashe kansa kan mutane wani sahabi ya sa wuka ya lumama wa kansa aka zo da gawarsa aka ce manzo Allah ya masa sunna manzo Allah yana tambaya aka ce ai ya kashe kansa ne sai ce sallu ala sahibikum, ya juya ya gaya wa ɗan uwansa ku yi wa ɗan uwanku sallah, sai manzo Allah ya ƙara gaba yake mai sallah. Sannan ga hadisin Abu Huraira yace man qatala nafsahu bihadidin hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man shariba summan famata fasumumatuhu wa huwa yatahassaha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man taradda min jabalin famata fahuwa yataraddaha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Hadisin Imam Muslim yace duk mutumin da ya sa karfi ya kashe kansa, wannan karfan za a narkar da ita ana luma masa ita a hannunsa da daddi abin dadarwa a cikin wutar jahannama. Wanda kuma ya sha guba, guban nan ta zama dalilin ajalinsa, za a narka wannan gubar ta dinga yawo a jikinsa da daddi abin dadarwa a wutar jahannama. Wanda kuma ya gangaro daga dutse ya fado ko yayi hangin kansa, to za a ci gaba da gungura shi a wutan jahannama da daddi abin dadarwa. Wannan shine hadisi da ke nuna karara haramun ne mutum yayi kunan bakin wake. Kaman wannan wanda ake yaudaran wasu a ce ai addini ne ko yayi kunan bakin wake, wannan karara da kuma wacce ayar wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Haba ta andani Allah yace shi ne yawan gafara ne mai jin kai bayansa akan wannan idan sun yi haka. To duk wanda ya ci idan yunwa ta yi yunwa, malamai suka ce to sai mutum ya yi sata saboda yunwa, yaya hukuncinsa? Imamu Al-Qurtubi a cikin Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an ya tattauna wannan matsala a ƙarshen wannan aya, cewa idan mutum yunwa ce ta sa shi bai sata, to ba za a ɗaura masa haddin sata ba. Sannan kuma in ya ci wannan abin saboda yunwa, babu wani hukunci a kai, saboda haka ku kuma ba za ku amince da shi ba saboda yunwa ce ta sa shi yayi haka. Me dalili? Sai ya kafa hujja da hadisi wanda yake ingantacce, wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakan ya faru da shi, yunwa ta kama shi, sai ya tsallaka katanga na gonan wani makwabcinsa, sai ya ɗiba abinci ya ci. Da ya ci, shi mai gonan kawai yana zuwa sai ya damƙe shi, sai ce ya kama farawo, sai ya zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine sahabin yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu, nazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na bashi labari. Wa qala lir rajuli, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa shi wanda ya kama wannan farawa, ma at'amtahu idh kana ja'ian, me yasa baka ci yadda shi ba lokacin da yake cikin yunwa? Aw saghiban wala allamtahu idh kana jahilan, kuma me yasa baka koya mata ba a lokacin da yake jahili? Ma'ana kana mai kuɗi, Allah sai ya kaddara a makwabtanka akwai talakawa, ai yaranka sun tafi makaranta, shi kuma yaransa ne suna zaune ko ba su je makaranta ba, kaga in tafiya ce tafiya ne, dole anguwa ɗaya suke ko, dole yaranka za su fito su yi mu'amala da su, kaga daga nan za su gurɓata maka yara, kuma baka isa ka hana su ba saboda dole anguwa ɗaya suke sai sun yi mu'amala da juna. Idan kuma suka shigo gidanka suna ɗauke-ɗauke, sai a ce me yasa baka biya musu kuɗin islamiyya da boko ba? Ai da ka biya musu kuɗin islamiyya da boko, islamiyya zai control din rayuwarsu, zai sa ba za su ɓata ba ko? Boko kuma zai ba su ilimi na me na zamani da za su waye su ma su kame kansu su nemi sana'a, haka ne? To a nan laifin na kanka, amince wannan? Allah zai tirce ka akan wannan gobe kiyama. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to me yasa baka bashi ilimi ba da yake bai san dokar Allah akai ba? saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwaya da Imam Tirmidhi yace man asaba minhu min bi hajatin duk wanda ya ibi wani abu na sata saboda bukata satan da yayi saboda bukata ce sai yunwa ta sa shi sata bifihi da abin da yake ci ghayra mustaqib khubnatan ba wai ya dauke shi a matsayin sana'a ko wani abu na harkan samu ba an gane ba farawo ba wanda ke neman harka yana so ya kuɗi ta harkan sata a'a yunwa ce ta yunwa ta sa har ya je wannan satar ala shay'a alaihi manzo Allah ce babu dinki a kansa kaga wani kada ya rike ce to kenan yanzu ba za a je ai sata a'a ana nufin mutumin da yunwa ta kai yunwa ba yi da abin da zai ci ya zama dole sai ya je yayi wannan abin dan kada ya mutu to wannan satan da yayi ya ci saboda dan kada ya mutu babu laifi a wurinsa kuma bai yi wa Allah laifi ba amma kai da kake makwabcinsa kuna da laifi a wurin Allah me yasa baka bincike shi ba kana kane to ai ba sai an gaya ma sai ya zo ya maka karamin murya cewa alaji ko kuma ana rabu ko kuma distinguish ko kuma akaramaka Allah ko kuma his excellency ko kuma malam wani a taimake ni a'a kai ka san yana da bukata to rashin taimakonsa shi ma laifi ne ina fata an gane wannan yana daga cikin abinda ake so mu gane duka wa'annan hukuncen malaman fiqh sun tattauna shi a karkashin wannan aya cewa idan ya fada cikin wannan to bai da laifi tsakanin sa da ubangiji kaga ashe kenan muna da bukatar sanin wa'annan dokoki saboda mu yi takatsantsan a kansu duk mutumin da ya ci mushe ya ci haramu duk mutumin da ya ci jini ko ya sha jini shi ma ya ci ne ya ci haramu duk mutumin da ya ci naman alade shi ma ya ci ne haramu ko ya sha man alade ya ci haramu duk kuma mutumin da ya ci naman da boka ya ce a yanka to shi ma ya ci ne ya ci haramu mutumin da kuma ya shiga wani hali na kunci ba abinci sai ya samu mushi musulunci ya daga masa kafa saboda Allah ya ce halal ne ya ci wannan mushin ba tare da ya wuce gona da iri ba ma'ana gurgurdan abin da zai gusar masa da yunwa har zuwa inda zai kai shi ya samu abinci bakarin ya samu abinci kuma daga nan haramun ne kuma ya ci gaba da ta'amuli da wannan mai musha shi ne wancan ka'idar idza jaa al-amru ba'da an-nahyi fa yarji'u ila aslihi in kana halalan fa halalan wa in kana haraman fa haraman kenan idan umurni ya zo bayan hani zai koma asalin sa in halal ne halal in haramun ne haramun kace lokaci yayi zamu takaita akan wannan idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wataala saboda dama mu amsa tambayoyin da kuka rubuto mana na'am
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
wannan ne kana malamin ne kun san da ne ne sharafi
kan itikafi shine lizimin masallaci kalma ce a larabci idan an ce al-i'tikaf bi ma'ana al-luzum kallizin shuri dan zaman nan da kai na awa daya ko kai i'tikafi ka zauna ka lizimci masallaci amma i'tikafin da kai kake tambaya a kai shine ibadar da ake yin sa a cikin wannan wata kuma zaka iya yin shi a goman karshe shine manzo Allah ya bi saboda ano a wannan goman ake cin datan daren Lailatul Qadri amince wannan saboda kada ma kai wasa kaga idan kana cikin masallaci kaga baka shagaltu wa'ansu abubuwa na duniya ba amma a shekarar da Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwana 20 daga azumi 10 manzon Allah ya shiga itikafi har sai da akabir amince wannan sai yake nuna kenan zaka iya yin ma na watan gabaki daya kuma za ka iya yin na kwana 15 za ka iya yin na kwana 1 za ka iya yin na kwana 10 wannan shine wato itikafi sharadin sa kuwa shine akwai lokacin da ake shiga kuma ba a shagaltuwa da abun duniya kuma ba a tarawa da iyali kuma ba a mu'amala rungume ne ni da iyali a wannan lokaci kuma ba a shagaltuwa da mutane kawai ka zo a gwarar ibada ne zaka yi wa Allah ma
dan ne ce za a yi a gida kuma sai kai a masallaci
kawai ake yi
dan ba ya da ne ce malam ne shi ya san Allah da bisa da rashin lafiya na ƙarin shi ne tsoro da dauke wa duniya ko sannan kuma ga ta me sai ibada kuma da ne Al-Qur'ani dan ke mun wannan addu'a da take mana take sanya mana albarka dan Allah malam da kuma duniya ta san hayya da ta san akan Allah da duka bakinta sannan kuma in akwai wanda yake da magani da za ta samu lafiya har ba su ce rubi ko kuma yake sanin da za ta samu dan Allah a kai maka sannan ya kawo nan mu ga yanzu da zero da zero ya kawo nan Allah
ya kuma Allah ya kara mana nan yana nuna gazawarsa wajen daukan tawainiyar mahaifiyarsa cewa ya gaza saboda halin yau da gobe yana bukatar taimako to kunji duk wanda yake abin da zai iya taimakawa tun daga number sai ya zo a bashi number ya tuntuɓe shi ya yi bincike ya taimaka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafsa an mu'min kurbatu min kurab ad-dunya nafasa Allahu anhu kurbatu min kurab yawm al-qiyamah duk wanda ya kwaren yawa musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to shi Allah zai kwaren yi masa bakin cikin duniya da lajira
wannan kuma shi assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam mun kan dalili ya kama ni da fannin cinto ma al-fikr na bayan nayi wanka har na zuwa masallaci sai na shiga wasu wasi kamar bai yi alwala ba a lokacin da nake wanka sarki sai ban samu natsuwa ba sai ina cikin sallah sai na yi sallah da zai na sake alwala malam yaya hukuncin wankan sarki da na yi
wanka ya yi kuma ka yi kuskure sallar ka kawai zaka ci gaba shi dan ne ya ribace ka eh a karan kansa wankan kawai ma baka bukatan kuma ka sake wani alwala wannan wankan da kai ya wadatar maka saboda haka sai ka zo kai sallar ka yi kuskure ijtihadi ko amma kuskure ne nan gaba idan irin wannan waswasin ya aure ka kawai ka ce nayi kuma wannan wankan da nayi ya wadatar ba zan dina ba shi dan ne eh
Assalamu alaikum. Malam game da jini za a iya haɗa abincin kaji ko abincin kifi da shi.
Innama harrama alaikumul maytata waddama. Kaji aya. Allah ya haramta muku cin me? Mushe da jini. Haramun ne. Ka zan nan ba shi ake yi ba. Kuma shi za ka ga kullum ciwo ake. Saboda ana haɗa da jinin kamar yadda ka ce. Idan kuka hada da jini wanda zai siya makazan ya ci dole ka zai kama shi saboda haka wannan in kana yi ku ka dena musamman waɗanda suke harkan fani kenan ko to in kana harkan kaji kana sa wannan ji tsoron Allah din kana ciyar da mutane haramun kuma Allah zai tirke ka gobe kiyama saboda ai ana yin abincin kaji kuma in baka sa jinin lafiya lau kuma za su girma da izinin Allah in kai ka ji tsoron Allah ka bar shi amma in ka ci gaba ka sani cewa fa jahannama kusa eh Allah ya shirye da mu
malam a cikin sallah ya halin da ambaci as-salatu khairu min an-nawm irin farko ko da biyu kira ne cikin ganci
da sakara da yafi inganci kiran sallah farko shine ake kiran as-salatu khairu min an-nawm saboda shine Bilal yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji azanu Bilal kulu wa shrabu hatta tasma'u adhan ibn umm maktum saboda yace in kuka ji kiran sallar Bilal ku ci abinci ku ci ku sha abin sha in ana azumi har sai kun ji kiran sallan Abdullah ibn umm maktum saboda shi makawo baya kiran sallah sai an ce mai gari ya waye kuma jinna saboda haka shine dai magana mafi inganci da akwai akasin haka amma wannan shine dai abin da ya fi tabbata na
wannan assalamu alaikum malam ya halatta musulmi ya kira da dan uwansa wanda ba musulmi ba amma ya rubuta wi ya aje ya ga ɗan sa a ba wannan dan uwan nasa musulmi ka so a cikin dukiyarsa
haramun kaci in kaci saboda man Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Zaid bin Thabit yake la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima muslimi baya gadan kafiri haka kuma kafiri baya gadan muslimi saboda haka kowa ya baka yana da iko ya baka lokacin da yake da rai amma idan ya mutu baya halatta ai shi da ya mutu ne yana da rai lokacin ya kamata ya baka amma in ya mutu baya halatta will kenan baya halatta ai will din nan ke yar ga ya mutu ai yanzu saboda kayansa ya zama na magada kayansa ya zama na magada saboda haka lokacin da yake da rai shine ya kamata ya baka amma ji wannan lokacin da yake da rai shi ya kamata ya baka ba lokacin da ya mutu ba eh lokacin da yake da rai shine duk abin da ya baka ya halatta amma in ya mutu shi ke nan
wannan da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan salati ya kamata yau da salati ibrahimiyya ko kuma an samu salati ala muhammadin wa sallam ya wada
salatu ibrahimiyya wannan dai bai da asali shike abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salati ibrahimiyya sannan kuma Allah ce in Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka wannan salatu ibrahimiyya shine manzo Allah ya koya wa sahabbansa shine koya wa al'umman kai ma kai ta shine zaka samu lada in kai daya Allah zai maka goma in kai goma Allah zai maka dari in kai dari Allah zai maka dubu in kai dubu Allah zai maka miliyan da hukuncin aljanna kai kaga me ya rage kuma kaga duk ko ba kawai kuma din ranan juma'a shine ake so wannan salatin kai ne ranan juma'a da daren juma'a wato alhani da daddare har zuwa ranan juma'a ka yawaita yi in kai guda miliyan bukatan janji aljanna shikena eh ah shikena ai rubutu ne yake saboda haka abinda muka karanta dide Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya bi mana wannan hali da muke ciki a wannan kasa ta mu na jarabawa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yayi mana ya gusar mana da wannan jarabawa wannan rashin zaman lafiya da rashin aminci da muke ciki laifuffuka mu ne ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah ka gafarta mana ka kutanye mana wannan musiba ka kai mana gurbinsa da aminci tukur har zuwa ranar da zamu koma gare ka dan uwan mu da ka jarabce su suka fada cikin wannan bala'i na aikin kidnapping da bandi ya Allah ka fi mu sanin dalilin da yasa ka jarabce su masu shiryuwa a cikin sai Allah ka shiryar da su wa'anda kuma kaddarata ta riga ta gabata akan su ba su shiryu ya Allah kai mana maganin su ba tare da mun san halin da suke ciki ba ka kau mana da musibar su ka hada su a karan kansu su halaka kansu a inda suke ba tare da mun sha wahalar su ba mu kuma da muke nan Allah ka kare mu daga cikin musibar su wa'anda kuma Allah ka kaddara suka fada cikin hannun su ya Allah duk inda suke ya Allah ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagu ka dawo da su cikin iyalan su ba tare da an bada wani abun fansa ba ka kare mu su daga wannan bala'i shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka cinta musu tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai iya zama cutarwa gare mu da addinin mu da kuma wannan al'umma da muke rayuwa a cikin wannan kasa ta mu ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin su ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da ya saba wa dokarka ba da mu da su gabaki kai ka ba mu ikon gyara kurakuran mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga wannan al'umma a matsayin waqafi ba na sabab a kayan gadan sa bai ce na al'umma ne ya Allah ka gina masa katafaren estate a cikin aljanna sai albarka ga dukiyarsa kai albarka da zuriyarsa mu da takaddara cewa wannan amana tana kan hannunmu kuma mu da muke sauraron karatu ya Allah mu ma kai albarka gare mu kina mana mu ma iffat a cikin aljanna da kuma iyalanmu gabaki daya ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.